تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايهك إخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة بدا ودا يبتشي نا الخميس يو شرن نبيو غوت رمضان هجر مائكي صلى الله عليه وآله وسلم نبو ديانة ليهدو da 36 wanda kuma yazo daidai da 9 ga watan 7 miladiya ta 2015 a wannan majalisi, a wannan masallaci na Gwallaga a nan cikin garin Bauchi, a wannan majalisi da muke tafsirin Alkur'ani mai girma, wanda kuma muna cikin tafsirin suratul Kahfi. A gabanin mu shiga tafsiri na farko, ina miƙa ta'ziyar mu ga ƴan uwa musulmi gaba daya na ƙasar nan duka da ma ƙasashen makota, bisa rasuwar ɗaya daga cikin manyan malamanmu da wannan ƙasa na sunna, Sheikh Dr. Aminuddin Abubakar, Allah ya ji kansa ya gafarta masa ya sa ya huta. A yau Allah ta'ala ya masa rasuwa a gari mai tsarki a garin Makka, bayan ya yi umara, har ma an yi masa sallah a masallacin Makka, kuma an yi jana'izarsa a can. Muna fatan Allah ta'ala ya gafarta masa, Allah ta'ala ya sa ya yi kyakkyawan ƙarshe, Allah ta'ala ya karɓi ayyukansa na ƙwarai gaba ɗaya, abinda kuma ya yi na kuskure Allah ta'ala ya yafe masa, abinda ya bari na zurriya da ‘ya’ya da almajirai Allah ta'ala ya alkinta masa su, Allah ta'ala ya kula da su. Sheikh Aminuddin yana ɗaya daga cikin daɗaɗɗun wato mayaƙa na wannan fage na sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Yana ɗaya daga cikin farko-farkon waɗanda suka tashi wajen karantar da mutane koyarwar Annabi sallallahu alaihi wa sallama, da yaƙar dukkan wasu abubuwa da suka ci karo da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama. Ya yi gwagwarmaya tun lokacin sunnar tana da wahala, tun lokacin da idan ka ce sunna, kalmar sunna ɗin ita kanta baƙin jini gare ta, akwai inda za ka shiga a bi ka da bifa a yi yunƙurin kashe kama. Tun a wannan lokacin suna wato ganiyar ƙarfinsu yana matashinsa, yana ɗaya daga cikin wanda ya ja matasa da dama zuwa ga sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Muna daga cikin matasa, yara samari waɗanda muka kasance masu halartar guraren karatuttukansa a nan Kano. A iya sani na shi ne farkon wanda ya fara karantar da sifatul salat, salatin nabi a ƙasar nan. Shi ne farkon wanda ya fara karantar da siffar sallar Annabi sallallahu alaihi wa sallama, littafin da Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala ya wallafa domin bayanin siffar sallar Annabi sallallahu alaihi wa sallama daga kabbarar harama har zuwa sallama. Don haka yana ɗaya daga cikin manyan malamai waɗanda Sheikh ne. Yanzu kuma ga Sheikh Muhammad Abdullah Zarban Al-Ghabidi, dama muna jiransa kamar yadda ya saba duk shekara, zai bugo a irin wannan lokaci ya yi gaisuwa gare ku, kuma ya muku fatan alkhairi da kuma ƴar nasiha. To yau ya mana alkawarin cewa insha Allah zai bugo, kuma ina jin shi ne yanzu akan waya ko?
To, assalamu alaikum sheikh. Da bai sheikh, bismillah fadal. An barka da minat min sawt.
نعم الصوت واضح.
الصوت واضح يا شيخ. الصوت واضح يا شيخنا.
المسجد كله يسمع.
نعم كله يسمعك.
المسجد كله يسمع.
فضل يا شيخنا.
فضل فضل يا شيخ.
لا يسمع.
لا يسمع. To, nuna da jiransa idan ya bugo, sannan na'ura harkar waya musamman wayar mu ta ƙasar nan, sai dai ya haƙuri. Matsalar tamu ce ba tasu ce ba. So, Sheikh Aminuddin Abubakar, kamar yadda muke bayani.
الصوت واضح يا شيخ. الصوت واضح جدا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، في ولاية الدرشين في مسجد محمد أحمد الله عليكم وأسأله أن يجعلنا وإياكم ممن صام الشهر وقامه إيمانا واحتسابا، وممن كتب له قيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، ومن ينظر بصيام هذا الشهر، وأحفظ نفسي وأحفظكم على امتنان ما بغي من هذا الشهر، وأن نجتهد في العبادة اجتهاما يرضى بالله عنا، وان نختم هذا الشهر باعمال صالحه، فان الاعمال عظيم. واحييكم واحيي نفسي ونبي ربنا جميعا فضيله الشيخ الدكتور امين الدين ابو بكر رحمه الله تعالى رحمه الله، وجعله من عباده الاخيار ورفع درجاته في علمه، فقد كتب له الله المجيء الى المدينه ثم بعدها الى مكه، وجاءته المدينه وهو في مكه. سال الله تعالى ان يجعل خاتمه طيبه له وان يرفع درجاته في علمه. ايها الاخوه الكرام، علينا ان نتذكر الموت دائما، واننا مرتحلون من هذه الحياه ونغفل نغفل هذه الحياه. فان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في وصيته للامه، قال اغفل خمس قبل خمس، ومنها صحتك قبل سفرك، رأس قبل شعرك، حياتك قبل موتك، بناتك قبل وقتك، وبالتالي تجتهد في هذه الامور. فإن العمر قصير والنافذة قصير والجزاء لجنس الحمل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يكتبني وإياكم وأن يجعلني وإياكم من المقبولين من المتقين ممن قبل أقوالهم وأعمالهم، إنه جواد كريم. وأستودعكم الله وأسأل الله أن يجمعنا بكم على خير، وأرضى الله اللهم استقبالا من بيتي ومن مسجدي وأينما كنت، اتق الله حيثما كنت. وعلى أخوكم محمد بن عبد الرزاقان من المدينة المنورة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نا جنن كسو، جزاكم الله خير يا شيخنا، جزاكم الله خير يا شيخنا. Abinda malam ya faɗa a takaice, malam bayan yayi mana sallama yayi mana maraba da shigowar wannan wata mai alfarma, kuma ya taya mu murna a matsayin mu da muka samu kanmu a wannan wata. Muna musulmai, muna masu imani, muna masu azumtar wannan wata. Malam ya ci gaba da cewa yana jan hankalin mu kwarai da gaske da muribaci abin da ya rage na sauran kwanakin wannan wata mai alfarma. A cikin jawabinsa malam kuma ya jajanta mana da rababban rashi da muka yi, kamar yadda muka ji daga bakin malaminmu gabanin wayar malam, na rasuwar babban malamin musulunci Sheikh Dr. Aminuddin Abubakar, shugaban da'awa na Najeriya. Da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya masa rahama. A nan malam ya ci gaba da cewa sai mai amfani da damar mu har ya jawo wani zance da ake cewa mutane su ribaci wasu abubuwa guda biyar, gabanin wasu abubuwa biyar su cin musu, cikin su akwai mutum ya ribaci rayuwarsa gabanin mutuwarsa. Cewa da mun ki da mun so wannan rayuwar zamu batta, kuma dole zamu tinkari mutuwa. Malam da yake jan hankali kamar yadda ya saba, da mu ji tsoron Allah, mu kiyaye dokokin Allah, mudungu musulunci hanu da biyu hanu bibbiyu mabutarbar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama karshe mallan ya faɗa mana cewa yana mana waya ne daga masalla daga garin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama birnin manzon Allah yake sunansa Muhammad Zarban Al-Ghamidi a takeice abinda mallam ya faɗa kenan assalamu alaikum wa rahmatullah
to muna godiya kwarai da gaske ga shi babban malamin mu Sheikh Dr. Muhammad Abdullah Zarban Al-Ghamidi limamin masallacin Quba a masallaci na hudu a daraja a tarihin masallatan duniya duka muna masa fatan alkhairi muna masa addu'a Allah ta'ala ya kara masa lafiya ya kuma bashi jinkiri mai amfani ya ci gaba da karantar da al'umma da jan hankalin su da ba su tarbiya tarbiya irin ta addinin musulunci shi kuma Sheikh Dr. Aminuddin Abubakar muna masa addu'ar Allah ta'ala ya yafe masa ya gafarta masa ya ji kansa ya yalwata kabarinsa ya haskaka masa makwancinsa sanya ayyukansa na kware a cikin mizanin aikinsa ayyukansa kuma na kuskure Allah ta'ala ya yafe masa ya sanya aljannal firdausi ce ba ko masa abinda ya bari na ƴaƴa da zurriya da almajirai Allah ta'ala ya kula masa da su Allah ta'ala ya alkinta bayansa Allah ta'ala ya ci gaba da zartar masa da ladansa na ayyukansa na alkhairi da yayi saboda haka yau sai a hakura da masu tambayoyi su hakura saboda mu samu mai karatu in yaso gobe insha Allah sai ba ansa waɗanda suka sawwaka bismillah mala abubakar
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih afatattakhidhunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhalimina badala
Allah ta'ala yace wa in qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana min al-jinni fafasaqa an amri rabbih afatattakhidhunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhalimina badala a kafalin mu shiga wannan aya abinda ya rage a gaba karshe ta ayar da ta gabata ko ayar da muka karanta wa zai alkitab wa taral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadiran wala yadhlimu rabbuka ahada to wannan gabar ta karshe wala yadhlimu rabbuka ahada ubangijinka baya zalintar wani Allah ta'ala baya zalintar kowane irin halitta baya zalintar ba zai zalunce ka ba ya kama ka da laifin da baka yi ba kamar yadda ba zai zalunce ka ba ya rage maka ladan aikinka na alkhairi bal ma sai dai ya kara maka ba kuma zai yi maka ukuba sama da yadda ya yanka zai yi wa mai laifi kaza ukuba ba sai ma dai ya yafe maka man ya'mal min as-salihati wa huwa mu'min fala yakhafu dhulman wala hadma Allah ta'ala ya ce wanda duk ya aikata aiki na kwarai yana mu'mini to wannan ba zai ji tsoron azalunce shi ba ta hanyar wato a dora masa laifin da bai yi ba haka nan ba za a rage masa ladansa ba ta hanyar yayi aikin alkhairi a rage masa abin da yayi ubangiji ta'ala baya zalunci da zalunci kamar yadda wasu daga cikin malamai suka ce shine wa ushai fi ghairi mawdihi a sanya abu ba a mahallinsa ba to ubangiji ta'ala yana aje komai a mahallinsa baya aje abu a mahallinsa ubangiji ta'ala baya nufin zalunci duk wanda ya kama da laifi to ya kama shi ne saboda laifi, saboda laifin da yayi. Duk wanda yayi masa hukuma yayi masa ne saboda laifin da yayi. Az-zulmu Allah ta'ala ba kamar yadda wasu daga cikin al-mutakallimun ahlul kalam suke cewa az-zulmu laysa min al-mumkinat, wato laysa fil imkan, ubangiji ta'ala ba zai iya yin zalincin bane. Saboda haka az-zulmu mumtani'un ne anillahi ta'ala. To duk abinda baka da kudura a kansa ba za ka iya yin sa ba, dan ka ce ba zan yi ba, wanda ba yabo bane gare ka. Kana yaban kanka ne da abinda za ka iya yi mara kyau kuma baka yi ba, amma abinda daman ba za ka iya yi ba saboda gajiyawa, saboda kasawa, sai kake cewa to ba zan yi kaza ba, wannan ba yaban kanka kai ba, to ai nan ba za ka iya ba ne. Sau haka baka yabi kanka ba. Shi yasa wani Balarabe da zai soki wata kabila yake cewa qubaylatun la yaqdiruna bi zimmatin wa la yadhlimuna an-nasa habbatan khardali, yace wata yar karamar kabila ce, wata yar kankanwar kabila ce, shi yasa ya ta sigirin ta ce qubaylatun, wata yar kankanwar kabila ce da ba za ta iya karya alkawari ba, ko ba za ta iya zalintar kowa ba, ko da kwa daidai kwayar qubayya. Kaga anan ba wai yaban sa yake ba cewa ba sa karya alkawari saboda suna cika masu cika alkawari ne, ko ba sa zalunci saboda su masu adalci, ba wanda yake nufi ba. Yana nufin wasu kaskantattu ne, rangwaye marasa ƙarfi, ba za su iya komai ba. To kaga wannan ba yabo bane, wannan zamba yake yi. To dukkan wani abin da ba mai iko bane akan wani abu, idan ka ce baya yin wannan abu ba ka yabe shi ba, yanzu da za ka dubi katanga ko garu ka ce wannan garin baya zalunci, ba yaban garo kai ba, tunda daman az-zulmu la al-jidaru la yaqbalu az-zulm, ba zai iya yin zalunci ba, daman tunda ba a halicce shi dan yayi wannan ba. Wanda zai iya abu ne kuma sai ya fasa yi, to wannan shi ne yake abin yabo. Shi yasa Allah ta'ala cewa wallahu yuridu zulman lil-ibad wa wallahu yuridu zulman lil-alamin, ubangiji baya nufin ya zalunci bayansa, baya nufin wato ba ma ya nufin yayi haka. Abinda ba za ka iya yi ba, to ba za ka iya cewa ba ka nufin sa ba, daman can mai ba za ka iya yi ba. Shi yasa inda wannan siyaki ya zo, inda wannan gaba ta zo, inda Allah ta'ala ya ce wa qala alladhi amana ya qaumi li akhafu alaykum mithla yawmil ahzab mithla da'abi qaumi nuhin wa adin wa samuda walladhina min ba'dihim, sai ya ce wallahu yuridu zulman lil ibad, don a gaya maka cewa dukkan waɗannan da wannan bawan Allah ya ambata, mutanen annabi Nuhu da Adawa da Samudawa da kafiran da suka zo bayan su suka yi kafirci, Allah ya azabta su, ya musu hukuma. Allah ya yi musu haka ne saboda cancantar a yi musu hukuma, amma ba zalunta su yi ba. Don haka Ubangiji ta'ala yana kama mai laifi saboda laifinsa, ba ka yi laifi ba Allah ta'ala ba zai kama ka ba. Shi yasa ya ce ina je muku tsoron irin abin da ya samu waɗannan mutane. Sai ƙarshen aya ta ce wa wallahu yuridu zulman lil ibad, Allah ta'ala baya nufin zalunci ga bayansa. Don haka yace inni haramtu dhulma ala nafsi waj'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu, na haramta wa kaina zalunci. Abinda ba za ka iya yi ba ka ce ka haramta wa kanka, ai wannan shirme ne. Abinda za ka iya yi ne in ka ce ka haramta wa kanka, sai a ce ka yabi kanka. Kana iya ka kama wanda kake so, ka rife wanda kake so, ka saki wanda kake so, ka ce na haramta wa kaina in zalunci wani, sai ce ka yabi kanka. Amma abinda ya fi ƙarfinka ka ce na haramta wa kaina in yi shi, kaga wannan ai ba yabo kai ba. Sai haka da Ubangiji ya ce ya haramta wa kansa zalunci, yana nuna cewa yin zaluncin inda Allah ta'ala zai yi bai fi ƙarfinsa ba, to amma saboda cikar adalcinsa, kamalar adalcinsa, ba zai yi zalunci ba. Saboda haka korewa Allah ta'ala zalunci ana yi ne don a tabbatar da kamalar adalcinsa, saboda babu wata sifa da ake korewa Allah ta'ala sai don a tabbatar masa da kamalar kishiyarta. In ka korewa Allah ta'ala zalunci, to anan ba korewar ba ce tsantsa, ba annafiyul mahab bane, domin annafiyul mahab laysa madhhab, ba yabo bane ayi korewa tsantsa sai idan an tabbatar kamalar kishiyar wanda korewa kamar yadda muka ce idan ka ce wani ba ga wani baya zalunci alhalin wani nakasashe ne wanda ba zai iya komai ba shi ake tsoron azalinta ma anan baka tabbatar masa da adalci ba ai zaka ce saboda kamalar adalcin sa amma wani mai iko wani mai mulki wani mai sarauta wani mai karfi sai ka ce wani gashi Allah ya bashi iko ya bashi mulki amma baya zalunci to kaga anan yaban sa kai don me don kana tabbatar masa da kamalar adalcin sa to haka nan idan muka kore wa Allah ta'ala zalunci to abinda muke nufi anan muna nufin kamalar adalcin sa shi yasa a cikin addu'ar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu a cikin ta muke cewa madin fi hukmuk adlun fi qada'uk madin fi hukmuk wato hukuncin ka mai zartuwa ne a kaina sannan alƙalan abinda ka hukunta a kaina ka kaddara min adalci ne saboda ka ubangiji ta'ala mai adalci ne shi yasa yake kore wa kansa zalunci da hadisi ya tabbata a cikin sunan da musnad imam ahmad hadisin ka'ab ibn ubay wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa law anna allaha azzaba ahla samawati wa ahla ardihi la'azzabahum wa huwa ghayru zalimin lahum wa law rahimahum lakanat rahmatuhu khayran min a'malihim da allah ta'ala zai azabta wadanda suke sama da wadanda suke kasa da ubangiji ta'ala ya musu azaba ne ba yana mai zalunta su ba da zai ji kansu to da jin kan da zai yi musu yafi ayyukansu rahamarsa tafi ayyukan da suka yi anan abinda hadisin yake nufi da zai azabta su ne bisa cancanta sun cancanci azabta su ba wai zai azabta su bane kawai haka kawai saboda yana son ya azabta su ubangiji ta'ala baya zalunci ba zai zalunci kowa ba duk abin da kai sai dai umma ubangiji ta'ala ya dindinka maka saboda haka Allah ta'ala yana da al-masalul a'la walahul masalul a'la fis samawati wal ard shi yana da al-masalul a'la ay al-wasful a'la duk wata mafi daukakar sifa to ubangiji ta'ala shi yafi cancanta da ita duk wata sifa da zaka ce wannan sifa ce ta daukaka ta kamala to Allah ta'ala shi yafi cancanta a sifanta shi da wannan sifar idan kana ga kai a sifanta ka da wannan sifar kamala ce to Allah ya fi ka cancantar wannan kamala shine ma'anar walahul mathalul a'la al-mathalul a'la shine al-wasful a'la sifa mafi daukaka ta Allah ce shi kadai to shine abin da Allah ta'ala yake nufi anan cewa wala yadhlimu rabbuka ahada kuma ubangijinka baya zaluntar kowa ba wai dan in ya so ba zai iya ba a'a ba zai yi bane saboda kamalar adalcinsa saboda ka mu fahimta ita korewa ba wai kawai ana korewa Allah sifofi bane a ce Allah ba kaza bane ba kaza bane sai idan korewar a cikin ta akwai tabbatar da wata kamala ce dan ka zo kana kore sifa ba tare da tabbatar da kamala ba wannan ba kai komai ba kamar yadda galibi malamai suka bada misali kamar wani ya zo zai samu wani babban mutum yana yabansa sai ya rika cewa da shi ranka ya dade Allah ya kara maka girma Allah ya kara maka daukaka sai ya ce da shi kai ba tsira bane kai ba biri bane kai ba miciji bane kai ba mai kwasar ba haya bane kai ba manzami bane kai ba kaza bane zai sa a kama shi saboda nan ba yabansa yake ba ce kai ba biri bane ba jaba bane ba bera bane ba yabansa yake ba to wace kamala ya tabbatar masa karkashin wannan korewar in ka ce ba biri bane ba bera bane to da ba yayi dan yi kama ne da biri shi yasa kake so kai sauri ka wanke shi to kaga anan babu abin da shi yasa zamu ga korewa bata zo da yawa a cikin sifofin Allah galibi isbat ne galibi wa huwa as-sami'ul alim wa huwa al-azizul hakim wa huwa al-ghafurur rahim zamu ga tabbatarwa ne ala kulli shay'in qadir amma inda aka zo korewar sai a kore a dunkule laysa kamithlihi shay sai gorewar ta zo a dunkule ba a tsaya ana yin tafin lafilla ba hal ta'lamu lahu samia lam yakul lahu kufuwan ahad za ta zo a dunkule amma wajen isbati a zo da al-isbatul mufassal sai a tabbatar da abubuwan daki daki mai kaza ne mai kaza ne mai kaza ne mai kaza ne in an tashi kore kuma sai a kore a dunkule to wannan shine tauhidin da alqur'ani yazo da shi amma in kaji ana cewa wai ana yaban Allah ana cewa shi ba kaza bane shi ba kaza bane shi ba kaza bane baya kasa baya sama baya ciki baya waje baya hada baya rabe to babu shi kenan wannan sifar babu ce ba sama ba ba kasa ba ba ciki ba ba waje ba ba dama ba ba hagu ba ba kudu ba ba arewa ba gabas ba ba yamma ba ba hada ba ba raba ba to wannan babu kenan wannan sifa ce ta al-ma'dud kamar yadda Ibn Abdul Barr rahimahullahu ta'ala yake fada yace wannan sifa ce ta al-ma'dud ba ta al-mawjud ba domin da za a ce ka sifanta abinda babu shi a ce ba na sifar abinda babu shi sai ka ce shine wanda baya sama baya kasa baya ciki baya waje baya hade baya rabe baya dama baya hagu baya gabas baya yamma baya kudu baya arewa za ce eh lalle ka san menene babu dan babu abinda zaka faɗa sama da haka ka ba da sifar babu cikakkiya to kaga ashe ba yabo bane dan mutun ya zo a waƙe irin yadda zaka ji wasu ɗan dagaji wai suna wai suna yaban Allah shi ba kaza ba shi ba kaza ba shi ba kaza ba wannan ba yabansa kai ba yabansa ka kawo al-isbatul mufassal shi mai cikakken rayuwa ne mai cikakken ilimi ne mai cikakken iko ne mai cikakken irada ce mai cikakkiyar rahama ce mai gafara ne mai kamu ne ga wanda ya saba masa mai waɗannan sifofi da suka zo da bayaninsu daki daki to shine kai bi Allah shine yabon Allah ta'ala sannan Allah ta'ala ya ce akwai hadisi na Imam Ahmad wanda zamu karkare tafsirin wannan gaba da shi wanda ya rawaito shi da kyakkyawar sarsala sanadi hasan daga Jabir ibn Abdullah yake cewa Jabir ibn Abdullah yake cewa wani hadisi ya same ni wato na samu labarin wani yana da wani hadisi da ya ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba a garin Madina yake ba Jabir a lokacin yana garin Madina saboda haka sai ya ji labarin cewa akwai hadisi da wani cikin sahabbai ya ji daga Annabi sallallahu alaihi wasallam amma mu yi hadisin nan a Masar yake Jabir yace sai na sayi raƙumi na daura masa siddi na kwashi guziri na kama hanya na doshi Masar tafiyar wata guda cir a afwan Masar ba Masar ba Sham na zo har kasar Sham yace sai na zo na iski Abdullahi ibn Udais shine wanda ya ji wannan hadisi da zo gidansa sai na bugawa mai tsaron kofa ka sai na cewa mai tsaron kofa ka je ka ce da shi Jabir ne yake sallama sai ya ce da ni Jabir ibn Abdullah sai na ce da shi na'am da aka je aka gaya masa sai gashi ya fito ya ce fa kharaja yata'u thawbahu ya fito saboda gaggawa yana taka mataguwarsa fa atanaqani ya kama ni ya rungume ni wa atanaqtuhu ni ma na rungume shi Jabir ya ce sai na ce hadithun ko hadithan balagani anka annaka sami'tahu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wani hadisi ne da labari ya zo min cewa ka ji shi daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam fil qisasi wanda yake magana akan qisasi fa khashitu an tamuta aw amuta qabla an asma' sai da ji tsoron kada ka mutu ko ni in mutu kafin in ji shi ka duba yadda suke da kwadayin ilimi hadisi ɗaya tak amma ya sai raƙumi ya tafiyar wata guda cin dan yaje ya jiwo hadisi ba ɗaya tak kai za ka zo nan ka ji hadisai ba iyaka amma ba za ka iya haƙuri a tashi da kai ba ka gudu da an jima sai ka gudu hadisai za a baka kyauta kuma ingantattu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba za ka iya haƙuri ba wato bambancin mu da su kenan bambancin da ke tsakanin mu da sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam tazara ce ba kankanuwa ka duba shi ma fa sahabi ne shi ma fa ya tara hadisan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Jabir dan Abdullah yana ɗaya daga cikin wanda suka fi kowa yawan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin mutum bakwai din nan da ake ambata amma ya ji labarin akwai wai hadisi kwa ɗaya da wani ya ji yana kuma can Sham, yana can cikin yankin Syria, yana Damascus, ya sayi raƙumi saboda wannan kawai, ya ɗora sirdi ya kama hanya ya tafiyar wata ɗaya don ya je ya jiyo wannan hadisin, ya juyo ya dawo Madina. Ai ba zama ya dawo ya kuma Madina shi ne yanzu yake gaya wa kuma almajiransa, ga abinda na je na jiyo muku. Ya ce sa haka ina jin tsoron ko in mutu ko ka mutu ban ji wannan hadisi ba. Ya ce eh, na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa yuhsharun nasu yawmal qiyama aw al-ibadu uratan ghurlan buhma, za a tattara mutane ranar gobe kiyama, ko kuma yace za a tattara bayi ranar gobe kiyama tsirarar su da lokar tinki din su. Qulna ma buhman ya rasulullah, menene buhman kuma ya rasulullah? Yace laysa ma'ahum shay, babu wani abu tare da su. Thumma yunadihim bi sautin yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qaruba, sannan Allah ta'ala ya kirawo su da muryar da wanda yake kusa wanda yake nesa zai ji ta kamar yadda kamar wanda yake kusa yake ji. Allah ya ce anal maliku ana dayyan la yanbaghi li ahadin min ahli an-nari an yadhlim an yadkhula an-nar wa lahu inda ahadin min ahli al-jannati haqqun hatta aqussahu minhu ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار إنه حق حتى أقصه منه. الله تنيني سلكي بيتككي إيكو أنا الديان كما نيني بحسابي يتي بايا يوا بازي يوبا قوان الدياء دقا تكين أموتا يتفيه شقوتا الهالا أقويوانا حقي ندن الجنة أقونسا سينا كرؤوما سحيكينسا ba kuma zai yiwu ba wani daya daga cikin ƴan aljanna ya tafi ya shige aljanna alhalin akwai wani haƙƙi na wani dan wuta face na karɓo wa dan wutan nan haƙƙinsa. Hatta aqussahu minhu, har sai na karɓo masa haƙƙinsa. Hatta latma, ko mari ne dan aljanna ko mari dan wuta yi, sai an karɓo masa wannan haƙƙin, ba zai tafi aljanna da wannan haƙƙin. Ko mari ne, hatta laqma, ko mari ne, ka duba wanda ya cancanci shiga wuta amma Allah ta'ala ba zai bari haƙƙinsa ya tafi haka nan ba, sai ya karɓo haƙƙin, an karɓo haƙƙinsa. To ta yaya za a karɓo haƙƙinsa? Za a karɓo haƙƙinsa ta hanyar a ɗauko wani abu na ladan wancan a bashi. Wani zai ce to kuma ai ya tafi wuta. Eh, ya tafi wuta, ai ita wutan hawa-hawa ce, ka san kasar da aka rage masa kuma na azaba a dalilin wannan. Sannan in musulmi ne, in ya shiga wutar ai zai dawo tafi aljanna. To wannan haƙƙin da aka karɓo masa, ka san irin ƙarin da zai samu na ni'imar gidan aljanna a dalilinsa? Saboda haka ba wai ya tafi a banza ba, ka ji cewa ai zai tafi wuta, to me aka yi kenan, ihu bayan hari? A'a, in da wutar 100% ce, to wataƙila haƙƙin nan da aka karɓo ta da 80%. Da da 70, wataƙila ma ƙasa da haka, kaga ya samu sassauci. Sannan wannan ladan nashi kuma sakamakonsa yana can aljanna zai je, kuma in musulmi ne ya iski. To shi ne sai sahabbai suka ce kaifa wa inna ma na'ti Allah azza wa jalla uratan ghurlan buhma. Sahabbai suka ji an ce za a karɓo haƙƙin wani, a babu wani wannan a karɓi haƙƙinsa a bashi wannan. Ce ta yaya haka za ta faru bayan gashi yadda za mu zo tsirara ko ta ko kayan jiki babu a jikinmu, ko sutura babu a jikinmu, ba sutura a jikinmu, ba mu da komai, kuma a ce za a karɓi haƙƙin wani a babu wani, wannan a karɓi a babu wannan? Annabi ya ce bil hasanati was sayyi'at, da kyawawan ayyuka da munana. Idan dan wuta ne akwai haƙƙin dan aljanna a kansa, kuma ya zama ba shi da wani aikin alheri tare da shi, to sai a duba ɗan aljannan nan, ai ba ma'asuni ba ne, akwai wasu laifuffuka da ya yi waɗanda in ya shiga aljanna za su ɗan rage masa daraja a cikin gidan aljanna, sai a kwaso wannan laifin, sai a yaɓa shi wannan ɗan wutan a ce je ka gaba. To kaga wanda zai yi wannan, ai lalle Allah ba ya zalintar kowa, Allah ba wanda yake zalunta. Wala yazlimu rabbuka ahada, dan aljanna ko dan wuta kowa sai Allah ta'ala ya nuna masa adalcinsa. ba wanda Allah ta'ala zai tutar da shi misqala dharratin inna Allah la yadhribu misqala dharra wa in taku hasanatan yudha'ifha in kawo kawan abukai Allah ta'ala ya ninninka maka hatta dabbobi hatta dabbobi hadisi ya tabbata cikin sahih muslim daga Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa la tu'addun al-huquqa ila ahliha yawm al-qiyamati hatta yuqala lish-shati al-jalha min ash-shati al-qarna la tu'addun al-huquqa lalle zaku bayar da haƙoƙi a ranar gobe kiyama kowa haƙƙin wani da yake gunsa sai ya bayar masa a ranar gobe kiyama annabi yace hatta akuyar da aka karya wa ƙaho sai an kwatar mata haƙƙin ta daga wacce ta karya mata ƙaho saboda haka hatta dabbobi to kaga wanda zai yi wannan babu shakka shine sarki mai cikakken adalci saboda haka wala yadhlibu rabbuka ahada ubangijinka baya zaluntar kowa sannan Allah ce wa iz qulna lil malaikati kuma ka tuna lokacin da muka ce wa malaiku isjudu li adama ku yi sujjada ga annabi adam fasajadu sai suka yi sujjada illa iblisa sai iblis kana min aljinni shi ya tabbata ne daga cikin aljanu fa fasaqa an amri rabbih sai ya fita daga da'ar bin ubangiji umarnin ubangijin sa afa tattakhidunahu wa zurriyatahu awliya'a min duni shin yanzu za ku rike shi da shi da zurriyarsa masoya ba ni ba wa hum lakum adu alhalin su makiya suke gare ku bi'sa lidh-dhalimin badala tir da wannan musaya tir da wannan canji da azzalimai suka yi wa kansu wannan kissa da Allah ta'ala ya kawo mana ita anan akwai munasaba da ayoyin da suka gabata ayoyin da suka gabata a can bayan mun ji Allah ta'ala yana gaya wa annabinsa sallallahu alaihi wa sallam game da ashrafu quraish manya-manyan masu iko masu wadata masu mulki na quraishawa wanda suka nemi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kori talakawan da suke majalisarsa domin su su zo su zauna suka sanya wannan a matsayin sharadi cewa su ba za su zauna da talakawa ba dan me suna ga talakawa wannan ba su kai su daraja ba ta fuskar nasaba ba su kai su yawan dukiya ba to kaga akwai munasaba anan Allah ta'ala ya tunatar da su ko a tunatar da su kissar iblis da Adam alaihi salam su sun ce ba za su zauna cikin talakawa ba masu imani to su tuna wannan aikin iblis ne shi ne ya yi girman kai shi ne ya nuna ya fi annabi Adam alaihi salam wanda ya gamu da la'anar Allah wanda ita ce take binsa don haka kuma kun bi tafarkin iblis ne a cikin wannan kun ga akwai munasaba sannan akwai munasaba inda Allah ta'ala ya yi mana maganar wato ya yi mana maganar sha'anin duniya wadribnahu masalan hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama fahtalata bihi nabatul ard fa asbaha hashiman tadruhu ar-riyah to ubangiji ta'ala ya gaya mana ga yadda duniya take da saurin gushewa wani abu ne wanda ba mai dawwama ba me yake jawo dan adam yana ruduwa har yana saban Allah har yana girman kai har yana wulakanci ba komai bane yake jawo masa haka illa rudi na shedan shi yake sa masa san duniya yake sa masa san girma wanda ita kuma duniyar nan ba komai bace الباقيات الصالحات شيء خير عند ربك ثوابا وخير املا ba kowa bane yake jefa mutun cikin san duniya san da zai halakar da shi sai shedan ga kuma kissar shedan yadda take saboda haka kaga akwai munasaba a kawo maka kissar shedan wanda shi yake jan mutun zuwa ga ya fifita duniyar sa akan lahirar sa sannan kuma in aka duba a can Allah ta'ala ya ba mu labari ayar da take gabanin wannan wa wudai alkitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi an gaya mana sha'anin lahira da yadda zai kasance ƙarshen duniyar yadda za ta kasance to kuma sai aka dawo da mu can mu dauki izina to sai aka kuma dawo da mu baya farkon halittar dan adam shi ma akwai abin da za mu dauka a ciki na darasi saboda haka kaga ashe akwai munasaba don haka duk inda Allah ta'ala ya maimaita kissar annabi Adam ba haka kawai ya kawo ta ba sai da wata munasaba wacce a lokacin za ka fa'idantu da ita abinda baka fa'idantu da shi a baya ba saboda haka fa'idar da za a samu anan ba ta gabata a baya ba ta hada kissar annabi Adam da iblis da artabun da aka yi da Iblis akan Annabi Adam alaihi salam hada ta da ayoyin da suka gabace ta da fa'idar da suke karkashi ba za ka ba a same su a cikin surorin da kissar Annabi Adam ta zo a ciki ba na baya to haka nan wanda za su zo a nan gaba don haka alqur'ani baya baibaita abu kawai haka nan babu fa'ida babu baibai a cikin alqur'ani sawa'un irin wannan kissa ce ko wata kissa ce ko wata magana ce wacce zaka ji an fade ta anan an kuma baibaita wata mai kama da ita a wani guri to in ka bibiya kai tadabburi na alqur'ani zaka ga cewa akwai wata fa'ida akwai wani darasi wanda zaka karu da shi duriya akan abin da ka karu da shi a baya saboda haka wannan ba tikirari bane Allah ta'ala ya ce wa iz qulna lil mala'ikati tasjudu li adama fasajadu tunda lokacin da muka ce wa mala'iku ku yi sujjada ga Annabi Adam mala'iku wata halitta ce da Allah ta'ala ya cikin halittunsa suna da jiki manya-manya kuma jikinsu na haske ne sannan ajsam ne latifa aka ce latif ana nufin jikin da ba za ka kama shi ba kamar jiki irin namu kaga jiki da za ka kama shi ka danke shi amma latif kamar irin haske kaga ba ka danke haske ba ba ka danke iska ba to haka halittar mala'iku take halitta ce wacce suna iya canza kama Allah ta'ala ya ba su dama su iya canza kamanni daban-daban amma kama bai kyau mala'ika ba zai fito a mummunar kama ba shedani alijani zai fito a kama ta kare a kama ta biri a kama ta biciji a kama ta kyanwa amma mala'ika sai dai ya fito a kama mai kyau shi yasa ko zai fito a kama ta mutum yakan fito a jibril yakan zo a kama ta dihiyatul kalbi dihiyatul kalbi yana ɗaya daga cikin waɗanda suka fi kowa kyau cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam in aka ganshi sai a zata dihiya ne ya wuce ko mala'ika ne ya zo ya wuce sai ya je ya gama tattauna da annabi sai ya tafi duk sahabbai suna ta dihiya ne akwai sanda ya shigo da zauna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam suka gama abin da za su yi suka fita aisha tana hango shi ta zata dihiya ne ka ziyara da suka fita aisha tuka annabi ke cewa kin san wanda ya zo ta ce imana ba dihiya ne ya zo kuka gaisa ba ce a jibril ne kai da ta san jibril ne za ta matsa saboda haka suna rikida su koma kamanni amma kama mai kyau halitta ce mai yawan adadi da babu wanda ya san adadinsu sai Allah wa ma ya'lamu jununa rabbika illa huwa ubangiji ta'ala ya zabe su ya fifita su wajen su yi sabauta su tsaya da bin umarninsa la ya'suna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru hadisi ya tabbata cikin sahih muslim hadisin aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم أن هلت ملائكو دقا حسكي سوى راك هلتا تيتا حسكي سوكما الجنون سوكما أن هلت جيسو دقا هل شوتا كوكما أن هلت جيكو دقا أبن دقا سفا تابكو لنا واتو دقا تربايا كاقا هلتا الملائكة دا هلتا الجني هلتا تيو تكي لطيفة ba a takamuwa amma sabanin halittar mu halitta mu an yi ta daga turbaya an yi ta daga yunku kaga yunku wani abu ne zaka kama shi saboda haka mu ajsam ne wadanda ake kamawa sannan mala'iku suna da karfi Allah ta'ala ya sifanta su da karfi alaiha mala'ikatul ghilazun shidadun ce masu tsaron wuta mala'iku ne masu kausar zuciya babu tausayi dan sun ga dan wuta yana abin nan ba tausayawa sannan kuma shidadun karfafa ne allabahu shadidul quwa Allah sifanta jibrilu da shadidul quwa mai wato wanda ya koyar da annabi mala'ika ne mai tsananin karfi zi quwwatin inda bil arshi maki ma abocin karfi ne sannan mai daraja ne a gurin Allah suna da jiki manya-manyan jiki suna da manya-manyan jiki hadisi ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ga jibrilu alaihi salam a bisa surarsa da Allah ta'ala ya halicce shi da ita ya ganshi saddan izamu khalqihi ma baina as-sama'i wal ard girman halittarsa ta shike tsakanin sama da ƙasa shi yasa sau bi tak jibril ya bayyana ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga halittarsa duk tsawon shekara 23 da aka yi yana zuwa gurin sa baya zuwa da halittarsa saboda in ya zo da halittarsa ai ba zai gano ba saboda haka sau biyu Allah ta'ala ya nuna masa shi dan shi ma ya bawa al'umma salabari kuma mazauninsu inda suke zaune sama ne Allah ta'ala ya yi su a su zaune illa iyaka sukan sauko ƙasa domin wani aiki da Allah ta'ala ya aiko su. Allah ta'ala yakan aiko su ƙasa su yi wani aiki. Yunazzilul mala'ikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Allah ta'ala ce yana saukar da mala'iku da wahayi min amrihi na al'amarinsa ga wanda ya so daga cikin bayinsa. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbika lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dhalika wa ma kana rabbuka nasiya. Ce ba ma saukowa sai da umarnin Allah, saboda haka gurin zaman su sama ne inda suke bautar Allah, ba dare ba rana ba sa kosawa. Walahu man fis samawati wal ardi wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Allah ta'ala yake cewa waɗanda suke wajensa abinda ke sama da ƙasa duk nashi ne, waɗanda suke wajensa na mala'iku la yastakbiruna an ibadatihi ba sa girman kai game da ibadarsa, su bautawa Allah ba sa girman kai. Wala yastahsiruna kuma ba sa yankewa a ce ga wani lokaci sun ce bara mu dan zauna mu huta. Yusabbihuna al-laila wan nahara tasbihi suke dare da rana. La yafturun ba sa wato kasawa ba sa yankewa. To yayinda Allah ta'ala ya halicci annabi Adam alayhi salam ya busa masa rai, sai ya umarci mala'iku ya ce to su yi masa sujjada, ce usjudu li Adam, ku yi sujjada ga annabi Adam. Wace irin sujjada? Su malamai suka ce sujjada irin wannan da ka sani, a ɗora gushi a ƙasa. Kuma Allah ta'ala ya ce su yi masa sujjada don ya zama girmamawa gare shi, don ya zama girmamawa gare shi. Wasu sun ce ba sujjada ba ce irin ta ɗora gushi a ƙasa, domin wannan Allah kawai yake yi wa, a'a duƙawa ce su gaida shi. To amma wannan magana tasu ba gaskiya ba ce, sujjada ce ta a ɗora gushi a ƙasa, kamar yadda za mu kawo dalilin da yake tabbatar da haka. Wasu daga cikin malaman tafsiri sun ce sujjadar da mala'iku suka yi wa annabi Adam alayhi salam sujjada ce da suka yi wa Allah ba annabi Adam ba. Shi annabi Adam alƙibla ce, kamar yadda aka sanya Ka'aba ta zama mana alƙibla yayin da muke sallah. Suka ce saboda ai haramun ne wani ya yi ma wani sujjada, kuma sannan shi annabi Adam alayhi salam a lokacin ai bai yi ma wani aikin da za a karrama shi ba, har a ce an yi masa sujjada. Don haka da yawa daga cikin malaman tafsiri sun yi irin wannan maganar, irin su Ibn al-Arabi, Ibn al-Qurtubi, abin nan, sannan al-Mu'tazila suna daga cikin waɗanda suka riƙa yayata wannan magana. To wannan magana ita ma ba gaskiya ba ce, ba daidai ba ce. Mala'iku sun yi wa annabi Adam alayhi salam sujjada da umarnin Allah ta'ala, shi ya farlanta musu, ya wajabta musu su yi. Kuma wannan shi ne ijma'in dukkan wani malami, cewa Allah ne ya ce su yi sujjada, don haka sun yi sujjada ga annabi Adam. Kuma Allah ta'ala cewa mala'iku ya yi fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidina, idan na daidaita halittarsa na busa masa rai to ku faɗi gare shi. Faqa'u lahu, ku faɗi gare shi kuna masu yi masa sujjada. Wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adama, kaga ga Adam aka ce su yi sujjada. Akwai bambanci tsakanin as-sujudu ila da as-sujudu li. As-sujudu ila shine wanda muke yi zuwa ga Ka'aba, shi sajadtu ila al-Ka'bati, amma ba lil Ka'bati ba. Sallaitu ila al-anzati ila as-sutrati misali, sallaitu ila al-jidari, amma ba za ka ce sallaitu lil jidari ba, dan garu ba a yi masa sallah, sai dai a yi sallah zuwa gare shi a matsayin me? A matsayin sutura. Saboda haka a ka'idar Larabci, idan har annabi Adam alayhi salam alƙibla ce, kamar yadda Ka'aba take alƙibla gare mu, su ma alƙibla aka sanya musu shi, to ba za a ce isjudu li Adama ba, sai a ce isjudu ila Adama. Da ba za a ce faqa'u lahu ba, sai a ce faqa'u ilayhi, amma ya ayoyin suka ce faqa'u lahu sajidina. Saboda ka kaga ashe sujjadar annabi Adamu aka yi wa alayhi salam. Saboda haka amma sujjada liwane ai wannan haramun ne, sai idan Allah ta'ala ne ya ce a yi ta. Ba za mu ce muna sujjada lil ka'abati ba, ko lil sitrati, ko lil jidari, ko lil shajarati, ko lil hajari, amma an ce annabi sallallahu alaihi wasallam salla ila jidari. Kaga ashe akwai bambanci tsakanin salla ila da salla li. Sannan Iblis da ya ce ba zai yi sujjada ɗin nan ba, me yasa yace ba zai yi ba, saboda yaga akwai karramawa ga annabi Adam alayhi salam. Da a ce kawai annabi Adam a matsayin alƙibla ce, babu wata karramawa gare shi, da babu abin da zai hana Iblis yayi. Ya san ba wai girmamawa ce yasa yake yi ba. Dan ka saka jakinka ko abin nan ka saka dabbarka, kan musa jaki saboda jaki ba a san ya wuce ta gaban mai sallah, ka saka dabbarka raƙuminka kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ila ba'irin ya yi sallah zuwa ga raƙuminsa, ka sa raƙuminka ka yi sallah zuwa gare shi a matsayin sitira, sai a ce ka girmama raƙuminka ya fi ka daraja? A'a, kana nan a matsayinka na ɗan adam mai daraja, raƙumi yana nan a matsayin shi na raƙumi dabba. To da a ce annabi Adam kamar shi ma haka ne, to da babu abinda zai sa a Iblis ya ce to ba zan yi ba. Amma sai ya ce ba zan yi ba, me yasa? Saboda ya fahimci cewa akwai girmamawa a tattare da wannan sujjada. Shi yasa Allah ta'ala da yake gaya mana kamar yake cikin suratul Isra' wanda mun karanta gurin, wa qulna lil mala'ikati isjudu li Adam fasajadu illa Iblis qala a asjudu liman khalaqta tina قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. كاغا سيتي أرأيتك هذا الذي كرمت علي عشان يا فين جاك ويكرم واجي با وي كوي سجدة تي تكنا ينتزوا على القبلة با سمو هكا باب مغانر تشي وادن ينا كمر أمتعين على القبلة دي الصحيح هير مغانا ملائكو سنجوا النبي آدم سجدة دي دا أمرنن الله دا فرلن تاوسا sujjada su ga annabi Adam, da'a suka yi wa Allah ta'ala, ibada suka yi wa Allah ta'ala. Sannan har ila yau kuma akwai karramawa da girmamawa ga annabi Adam alayhi salam, domin Ubangiji ta'ala shi yake halittar wanda yaso, ya karrama wanda yaso a sanda yaso. Walaqad karramna bani Adama, saboda haka ba wai sai annabi Adam yayi wani aiki ne a lokacin na cancanta sannan za a karrama shi ba. Ubangiji ta'ala wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, yana halittar abin da yaso kuma nan take zabi abin da yaso ya fifita shi akan wanda yaso. Saboda haka fadar Allah ta'ala da yake wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li Adam, kamar yadda al-Imam Qatada yake cewa kanat at-ta'atu lillah was-sajdatu li Adam alayhi salam akrama Allah Adama an asjada lahu mala'ikatahu, ci wannan sujjada da mala'iku suka yi, da'a suka yi wa Allah ta'ala, kuma sujjadan nan ga Adam karramawa ne da Ubangiji ta'ala ya masa, don haka ya sanya mala'iku su yi masa sujjada. Wannan shine maganar mafiya yawancin malamai, ita ce maganar da aka hikaito daga salaf magabata na kwarai, ita ce abinda Ibnu Jarir al-Tabari a cikin littafinsa ya tabbatar, littafinsa na tafsiri, ita ce kuma maganar da al-Imam Ibn Abubakar al-Jassas al-Razi, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, al-Hafiz Ibn Kasir da malamai da yawa na tafsiri wannan maganar suka tabbatar. Kuma wannan magana ita ce ta dace da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam da maganganu na magabata. Akwai fifita annabi Adamu a ciki akan waɗannan mala'iku da Allah ta'ala ya ce su yi masa sujjada, kuma mala'ikun nan sun faɗi sun yi sujjada ne da goshinsu, goshi suka kai ƙasa, ba wai durƙusawa suka yi ba, a'a goshi suka kai ƙasa, irin wannan sujjada da muka sani. Saboda al'ada ta shari'a in aka ce sujjada ba tare da wata ƙarina da take nuna durƙuso ba, to ana nufin sujjada, sai in an samu wata ƙarina. Kamar yanzu banu Isra'ila da aka ce udkhulul baba sujjada, kaga anan kai ma ba za ka ce ana nufin su shiga Baitul Maqdis suna dirza goshinsu a ƙasa ba, kaga anan dole ka fahimci cewa ana nufin su shiga a durƙushe. Kaga akwai ƙarina da take nuna haka, saboda shiga kofa ce aka ce udkhulul baba sujjada, don haka akwai durƙuso ake nufi. Amma anan ba wannan bane. Sannan akwai hadisi da ya tabbata a cikin Sahih Muslim, hadisin Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, da yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa idza qara'a ibnu adam as-sajda fa sajada i'tazala ash-shaytan yabki yaqulu ya wayli umira ibnu adam bis-sujudi fa sajad fa lahu al-janna wa umirtu bis-sujudi fa abaytu fa liya an-nar. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa idan dan adam ya karanta sujjada, ayat sujjada a al-Qur'ani, sai ya faɗi ya yi sujjada, to shaitan sai ya fita a guje yana kuka, yana na ya kai cuna, ya kai cuna na banu, an umarci dan adam ya yi sujjada, gashi shi ya yi sujjada, ni kuma an umarce shi ya yi sujjada, ya yi sujjada falahul janna, ya samu rabauta da aljanna, ni kuma an umarce ni in yi sujjada na kiya faliyan nar, na rabauta da wuta. To wace sujjada ce ya gani yake tuna tashi, sujjada ce ta dora goshi a ƙasa da yaga dan adam yayi yace kaga shi an ce yayi sujjada yayi ya zama dan aljanna ni kuma an ce in yi naki na zama dan wuta Allah ka kiyashe mu don haka sujjadar da annabi adam yayi ita ce sujjadar da muka sani a sujjadar da mala'iku suka yi wa annabi adam ita ce sujjadar da muka sani ana nuna mun lokaci yayi don haka zan dakata anan sai dai gobe insha Allah za mu ci gaba abinda muka yi na daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure kuma Allah ta'ala ya yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.